A watan lacca da aka yi a birnin Eko ta Lagos domin tunawa da Chief Akintola Williams, tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo, ya yi amfani da jawabinsa a gurin taron wurin yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari suka da kakkausar lafazi dangane da yunkurin da take neman yi na ciwo bashi na dolar Amurka har miliyan 30,000 da kuma matsaloli da ake fuskanta wurin yaƙi da ta'addanci musamman a arewa maso gabacin Najeriya da 'yan ƙungiyar Boko Haram na cewa sojojin Najeriya sun yi abubuwa na asha kuma na kunya. Dadin dadawa Olusegun Obasanjo ko da yake ya jinjina gwamnatin Muhammadu Buhari dangane da yaƙi da take yi da cin hanci da kaɓar rashawa musamman bangaren kamo ɗansu alƙalai da ake yi wa wannan zargin, ya nuna cewa akwai bukatar gwamnatin kuma ta duba waɗansu sassa na gwamnati kamar majalisar ƙasa. A ƙarshe shugaba Obasanjo dai ya nuna cewa bai kamata gwamnatin Muhammadu Buhari ta ba da bayanai ko dalilai na cewa wai an samu matsaloli a baya ba, shi yasa take samun ƙalubale a mulki a yanzu, saboda daman saboda wa'annan matsalolin ne yasa aka zaɓe ta domin ta kawo canji. To ganin cewa ya taɓo maganar basussuka ga Najeriya da kuma yunkurin da ita gwamnatin ta Muhammadu Buhari ke yi a yanzu na ciwo ne sabon bashin, na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wanda ya wallafa ƙasidu da bayanai daban-daban akan maganar cin bashi a gwamnati, wato Malam Shu'aibu Idris, domin in ji ko yana ganin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo shina da hujjar naya soki yunkurin da gwamnatin Buhari ke yi na ciwo bashin dolar Amurka har miliyan 30,000.
A matsayin shi na tsohon shugaban ƙasar Najeriya wanda ya mulki Najeriya har sau biyu, yayi a lokacin soja, yayi a lokacin farar hula, kuma ya jagoranci gwamnatin da ta yi nasara akan samun rangwame da muka samu a bashi da dai mana katutu a ƙasar nan. Ka san lokacin da ya hau mulki a 1999 kusan ana bin ƙasar nan dala miliyan 45,000 ne. Kusan a dishekara a wannan lokacin muna biyan dala miliyan 400,000 a matsayin ruwa kawai na bashi. Tsohon nan da ya zo ya yi amfani da mutanen da ya sani a duniya har aka samu kasashen Turai suka yadda suka yafe mana bashi kusan dala miliyan 20,000 aka yafe mana, muka biya dala miliyan 10,000, wato muka samu saukin biyan bashin dala miliyan 30,000 a wancan lokaci. Ashe ku kaga in akwai wanda ya kamata ya tsokaci akan wannan bashin barin mutanen ne guda biyu, Ungoji Okonjo Iweala ministan kudi da ta rawar gani wajen yafe mana wannan bashin, da shi kuma Obasanjo da ya jagoranci gwamnati a lokacin da aka samu wannan rangwame.
Amma a siyasance ko a ka'idance ta aiki, wane dalilai ne ya bayar wanda ka gamsu cewa ya kamata a saurari batun da ya yi cewar bai kamata gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta ciwo wannan bashi a daidai wannan lokaci?
Duk lokacin da zaka ci bashi akan duba ababe kaman guda uku ko huɗu. Na farko, nawa ake bin ka bashi a yau, saboda kada ka zo ka ci bashi ya zo ya zama maka yayi yawa, yayi katutu kusan ka kasa biya. A yanzu ƙasar nan ana bin mu bashi tsakanin bashin gida da bashin waje, bashin da ake bin mu ba zai kasa dala miliyan 15,000 ba a yau in ka hada bashin da ake bin ƙasar Najeriya.
Malam Shu'aibu Idris kenan, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Garba Shehu, babban jami'in hulɗa da jama'a a fadar gwamnati, domin in ji ko gwamnatin za ta mayar da martani, inda ya bayyana min cewa lallai ba za su magana ba a yanzu. Binciken da na yi dai ya nuna cewa har yanzu gwamnatin ta Muhammadu Buhari na ƙila wakala dangane da mayar da martani akan jawaban ko sukar da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi, ganin yana gaba-gaba a jerin mayan 'yan ƙasa da suka mara gwamnati baya a lokacin zaɓe da ma bayan da aka zaɓe ta. A yanzu dai an sa ido a ga ko gwamnatin za ta mayar da martani kamar da take mayarwa sauran 'yan ƙasa masu yi mata suka dangane da lamura daban-daban ba tare da watakila an gabatar da manyan hujjoji ba. Umar Faruku, Musa Mura, Amurka, a Abuja, Najeriya.